Jami'ar Tarayya da ke Jos ta kaddamar da wani katafaren sashen da zai jinyan cututtukan koda, mafitsara, mahaifa da ma sauran cututtukan da ba su yaduwa. Cibiyar da ke asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos da aka yi ta akan kuɗi kimanin naira biliyan 1 zai taimaka wajen rage zuwa neman lafiya a kasashen ƙetare. Shugaban Jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya wanda ya bayyana hakan yayin da yake gabatar da ayyukan da ya yi a shekaru biyu tun bayan kasancewarsa shugaban Jami'ar ta Jos ya kuma yaba wa gwamnatin tarayya ta hannun gidauniyar tallafawa ilimi a manyan cibiyoyin karatu a Najeriya wato TED Fund kan wannan yunkuri na samar da na'urorin zamani don haɓaka bangaren lafiya a ƙasar.
Akwai cuta da yawa da ke zama al'umma kamar su high blood pressure, kamar su cancer. Yawancin cutan da mutane ya kamata da a ce sai an je India ko sai an je Germany ko sai an je ina, akwai na'urorin da mutum zai iya zuwa, likitoci kuma sun sami training da za su yi amfani da shi. Za a yi operation ba sai tare irin wannan da yake kira laser operation ba tare da sai an yanka mutum ba. To ko da muka kawo wannan ma ranan da aka ƙara training, an yi ma mutane laser operation na kidney stones. An cire har guda 8 a rana guda. Taimakon da muka ga kenan ya kamata mu kawo ma al'umma.
Yana da sauki a talakawa za su samu jinya a wurin?
Correct. Talakawa za su yi amfani. Saboda dole ne mu yadda commercial hospital suke yi, ba haka ne za a yi ranin nashi ba. Ba abinda za a ce za a yi babu biya ba ne.
Farfesa Tanko Ishaya kenan shugaban Jami'ar Jos. Koyaya jama'a suka ji da samar da wannan sashe da zai taimaka wa jinyan manyan cututtuka?
Sunana Malama Jerisha Kafi. Gaskiya muna godiya, muna da wasu cututtukan da ba wai sai sun tashi daga kaina su je wajen wannan ba, kamar su ciwon shuga, su ciwon hawan jini da koda haka. To yanzu muna kira da babban murya mutum ma ya je kawai jami'an ya ce shi fa ya ji akwai wannan na'urar, ya zo ya gwada.
Yayin da jami'ar ke murnar samar da cibiyar jinyar, a bangare guda kuwa shugabannin kungiyoyin likitoci a jihohi da dama na Najeriya sun koka kan yadda likitoci ke janyewa zuwa kasashen ƙetare saboda su samu sukunin gudanar da ayyukansu da na'urori na zamani da gujewa yawan yaje-yajen aiki da samun albashi mai tsoka. Mubarak Sani, mazaunin garin Jos, ya ce dole gwamnati ta ɗauki matakin kyautatawa likitoci.
A matsayinka na mai jinya ko kuma ma'aikacin lafiya, kana buƙatar kwanciyar hankali da tsaro kafin ka samu nutsuwar ma da za ka yi aiki. To Najeriya babu, yawanci dollars ta tara su koma inda yake da tsaro da kuma inda za a biya su da tsoka. Na taɓa ganin maganar wani likita da ya tafi Saudiya daga nan Najeriya, ya yi maganar cewa a lokacin da aka biya shi albashi a watan farko sun da ya fashe da kuka saboda ya kai kusan miliyan 8, amma a Najeriya abinda ake biyan shi bai fi 300,000 ba. Kuma idan har gwamnati bata dauki mataki ba, to ana magana adadin likitocin da muke da su yanzu fa ya fara raguwa, kuma barazana ne ga kiwon lafiya.
Shugaban na Jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya ya kuma zayyana wasu ayyukan da ya gudanar a jami'ar cikin shekaru biyu da suka hada da samar da tallafin bincike daga gidauniyar Abdul Samad Rabiu na miliyan 250 da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.